sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare da Bam Kalma sun garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 24 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfi, gwamnatin Amurka ta ce kullun tana tuntubar Taliban yayin da ake faɗi tashin fasar jama'a daga Afghanistan bayan da ta fada hannun Taliban. Kasar Rasha na neman yadda za ta amfana da al'amarin Afghanistan a halin yanzu tare da yin takatsantsan. Sannan Amurka ta kakaba takunkumi ma hafsan hafsoshin sojin kasar Eritrea saboda rawar da sojojin Eritrea suka taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha.
Kanin labarai kenan aka saurara. Cikin shirin za a ga cewa kungiyar mai ta Allah ta gabatar da wasu dubabbu masu garkuwa da mutane a Taraba.
Wallahi.
Billahi lazi.
La ilaha illa huwa.
Haka kuma a tattaunawa ta musamman da fashion house da Sanata Rose Okorocha ya ce babban abin da ke damun Najeriya shi ne?
Kamar makasar na ita ce rashin haɗin kai. Kuma duka babban zaɓuwa da muke yi kada mu suna gane. A munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada sai su tashi kuma su wani haɗin.
Sai aka rance da musu shirin kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin Ata Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko ta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Gwamnatin Amurka na tuntubar Taliban kulle yomi yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga Afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba Joe Biden ya bayar na ranar 31 ga watan Agusta. Mu da Taliban muna tuntubar juna ta kafafen siyasa da tsaro game da duk wani abu da ke faruwa a Kabul a halin yanzu. A cewar mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan game neman labarai a fadar White House. Mutane kimanin 16,000 jiragen sama suka kwasa daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai da ke Kabul daga ranar Lahadi zuwa jiya Litinin. Jiragen sun hada da na sojoji da fasinjoji wajen 80. A cewar jami'an gwamnatin Amurka waɗanda suka ce akasari wato mutane kimanin 11,000 jiragen sojin Amurka ne suka kwashe su. Bayan da Taliban ta kwace Afghanistan, kasar Rasha ta shiga sa ido kan wannan kasa da ke sashen kudu amma tare da takatsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma hadari. Ko da yake a hukumance ta ayyana Taliban a matsayin kungiyar ta'addanci, Rasha ta shafe shekara da shekaru tana mu'amala da shugabannin Taliban kai har ma da gayyatar su zuwa birnin Moscow. Yayin da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa kan janyewar Amurka da NATO tare da fargabar cewa musamman ma mata da 'yan mata za su sha fama a ƙarƙashin Taliban masu tsatsauran ra'ayin addini, ita kuwa Rasha tana yamma bakinta. Wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya wanke wani ɗan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta Capitol a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da ita da sauran ɗaruruwan magoya bayan shugaban Amurka da lokacin Donald Trump suka yi ƙoƙarin tsaye da 'yan majalisa daga tabbatar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin wanda ya kayar da Trump a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara. A watan Afrilun bara, hukumomi suka ce ba za su tuhumi ɗan sandan wanda aka ki bayyana shi da aikata wani babban laifi kan harbe Ashley Babbitt mai shekaru 35, tsohuwar sojar Amurka mai lambar yabo wadda a 'yan shekarun da suka gabata ta kasance mai matukar goyon bayan Trump ba. Jiya Litinin, hukumar 'yan sanda mai kula da harkokin tsaro a ginin na Capitol ita ma a wani binciken cikin gida ta wanke ɗan sandan daga laifi.
An zuma kaɗan Ibrahim bai sake da da labari, amma kafin nan ƙungiyar makiyaya ta Mayar ta Allah rashin jihar Taraba ta gabatar da masu garkuwa da mutane har 11 domin su tuba gaban al'umma da marindinan 'yan sandan jihar Taraba. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Salisu Muhammad Garba ya hado mana.
Wallahi
wallahi
tallahi
tallahi
billahi allazi
billahi allazi
la ilaha illa huwa
la ilaha illa huwa
bi
me kata
wannan dai muryan Sheikh Modibbo Yakubu Yaro kenan a lokacin da yake baiwa tubabbun masu garkuwa da mutane da kungiyar makiyaya na Miyati Allah rishin jihar Taraba ta gabatarwa commissioner yan sandan jihar biyo bayan alƙawarin da kungiyar suka yi a gaban mai martaba sarkin muri Alhaji Dr. Abbas Tafida nan take kuwa suka fara cika wannan alƙawarin ba su yi wata ba suka fara gurbanar da waɗannan mutane wanda suka kai 11 a gaban commissioner yan sandan jihar wanda suka shi wannan rantsuwar kamala wannan rantsuwar kenan nayi kokari na tattauna da wasu daga cikin tubabbun masu garkuwa da mutanen wanda suka sheda mun sunan su kamar haka
maru ali daga baban gida mun yi kin nagan ne nazo in duba mun dauke mu da asansani mun dauka amallun mun dauka ajoran ma eh alin almajiri to su kadan ne guda uku eh almajiri 200 ne amma tan asansani ban ka ga kudin da kuke waye mallun kuma mun karbi 250 to ya kace su ne ai ina ko ana to
Abubakar, jiye, to abokan ina ne suka dauka wani yaro ginna ka sai na je na kai masa binci. Sai dai na kai masa binci da aka kama sai suka gira ni. Suka gira sunana. Suka gira sunana sai aka kama ni. Daga gurin shi yasa aka kawo ni.
Shi ma a nashi bangaren Ardo Musa Lude shine dai wanda ya jawabi a madadin kungiyar Fulani makiyaya rashin jihar Taraban wanda ya sheda min cewar wannan goro da na gani an kawo a gurin wannan taro za a raba wa kowane rumfa dake fadin jihar Taraba ba don komai ba sai don a tabbatar da cewa waɗannan masu garkuwa da mutane 11 sun tuba sun ku aje wannan aikin tare da alƙawarin cewar duk wanda suka san yana yi ba za su boye hukuma ba a inda nayi masa tambaya ko menene ma amfanin wannan goron
goron na ana iya areba duk rumfunan Taraba ko wani rumfa za a tura masa su sani sun tuba idan abokanen aikin su za su dauko su kawo su su nuna a kama sannan hukuma ba zai sake kama su an tabbatar da su kenan an raba goro an sani ko ina ma su sun tuba za su ringa nuna wane kaza mun yi da shi wane kaza mun yi da shi kan abokanin aikin su ba za su bar ba tunda sun kira wane to za a kira iyayen ko ardo wurin to a wurin ka akwai mai suna wane da wane ka zo da su in ba su zo ba za a bi a kama kuma duk wanda ya gudu ya iya bada hadin kai to ba za a sake a bata kafula ne an ce muga ne za a sani gidan wane akwai mugu gidan wane za a nuna wa hukuma
Alamu dai ya nuni da cewa kalaman da sarkin muri yayi Alhaji Dr. Abbas Tafida ya fara haifar da dame ido a jihar Taraban domin kuwa an fara samun mafita Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Agai da Salisu Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labarai
Dr. Filu, Amurka ta gagaba takunkumi jiya Litini kan wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron kasar Eritrea. Tana mai nuni da irin rawar da Eritrea ta taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha. Hukumar Baitul Malin Amurka ta faɗi a wata takardar bayani cewa ta gagaba takunkumi ma Philippos Wedel Yohannes. Hafsan hafsoshin sojin Eritrea tana mai zargin sojin kasar da cin zarafin mutane a Tigray. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta ce sojojin na Eritrea sun aikata abinda ta kira munanan abubuwa a yankin Tigray ciki har da kashe-kashen mutane da wasosu da kuma fadi. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka ta tabbatar da cikakken ingancin rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer ke hadawa don yi ma masu shekaru 16 zuwa sama. Yanzu jama'a za su samu kwarin gwiwar cewa wannan rigakafin ya kai babban mataki na rashin hadari, inganci da kuma tsarin sarrafawa, kamar yadda hukumar ta FDA ta wajabta kafin a tantance abu. A cewar mukaddashiyar kwamishinan hukumar ta FDA General Woodcock a wata takardar bayani jiya Litini. A wani jawabi ɗan sa'o'i bayan tantancewar, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su yi rigakafin. Yana mai jaddada rashin cutarwa da kuma ingancin rigakafin. Bari mu faɗi wannan da ƙarfi kuma dalla-dalla. Idan kana ɗaya daga cikin miliyoyin Amurkawa waɗanda suka ce ba za su yi rigakafin ba har sai ya samu cikakken amincewar hukumar FDA, to yanzu fa ta amince a cewar Biden. A ƙarshe mutumin da ya kuku wa tsawo a Amurka mai suna Igor Kovinsky ya rasu a Minnesota yana mai shekaru 38. Yan uwansa sun ce Kovinsky wanda aka haifa a Ukraine ya mutu a wani asibiti a Rochester ranar Juma'a sanadiyar ciwon zuciya. Mahaifiyarsa Vladana Voskovinska wadda nas ce tunda farko ta bayyana rasuwar a kafar Facebook. Voskovinski ya je asibiti neman magani tun a shekara ta 1989 lokacin yana dan yaro. Wani tsoro dake cikin sa ne ya matse inda ke fitar da sinadarin sa tsawo. Wanda dan haka yayi ta fitar da sinadarin sa tsawo da yawa. Dan haka yayi ta girma har ya fi kowa tsayi a Amurka. Yana mai tsawon mita 2 ko kafa 7 da inci 8. Kuma tun sannan ya ci gaba da zama a Rochester.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Tsohon gwamnan jihar Imo, Sanata Rochus Okurota, ya ce 'yan siyasar Najeriya suna taka gagarumar rawa game da barakar da ke faruwa tsakanin ƙabilu da mabiya addinai daban-daban na Najeriya. Lamarin da ke barazana ga makomar ci gaba da haɗin kan al'ummar ƙasar. Sai dai Mr. Rochus ya ce taron ɗaurin auren ɗan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da aka yi a garin Bichi na jihar Kano a ƙarshen makon jiya ya nuna a fili cewa 'yan siyasar na iya magance matsalar da kansu kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari.
Najeriya ta hadu da wanda baka samani ma za su zo ba wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban ƙasa duk kuma yanzu. Wani wani taro ya kakkan kawo harin kai da sayayya to abin na ji daji da ita taron kenan kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan aure da kai
to ka ce mutanen da ake ganin kaman ba sa jituwa da juna ma sun zo wannan daurin aure me haka yake nunawa a daidai lokacin da ake ta korafi cewa Najeriya tana fuskar barazanar hadin kan kasa
amman ma kasan na ita ce rashin hajin kai kuma duk babban gaba da muke yi yara mu suna gani a munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada to su ma za su tashi kuma su wannan halin amma tun da sun gano cewa yanzu kuma aka yi makuwa gama fada siyasa lokacin da kamata shirya a sa shirya kaga wannan muka koya musu wannan sai kaucin gaba nan gaba wato zuwan yawancin mutane daga PDP different parties man da kaga ko ya zo ran yan na cewa fada siyasa da zai ce kuma tafiya a ayyuka kasa da bance to wannan na ji daɗi kwarai da gaske kuma haka ya kamata yi domin sama lafiya kasar nan mai ta ce muhimmin abu
mun karbe maganar hadin kan nan da kake faɗa kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya hada kan ɗan Najeriya kenan akan al'ibla guda
daya gaskiya ma adama muka kawo da ita da mu muka sa da mu a cikin kasar nan an mu fada mu ya sai sai fada mu nan ba ko ba in har muka yarda a kai mu cewa muna so hadin kasar mu san hadin kai a kasar nan ai aliyo ba wani masala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi kuma ka san zuma mutum biyu dole wani ya zamana kamar babbai da wayo ba don a samu hadin kai shi ne hadin kai
ga ka ba salaki kuma wannan taro da ka zo ta yaya ka ce ganin sarakuna za su taka rawa domin waɗannan mutane da kake faɗa masu son kansu a gyara musu tunani ko kuma a kawar da su daga tsarin madafin ikon Najeriya wacce rawa sarakunan gargajiya ko sarautu za su taka
sarakuna dai na sha magana nan ba tun yau ba na magana kullum in za a samu cigaba a kasar Najeriya a sa sarakuna a cikin lissafin abubuwan da ake yi a sa su kuma zan mu fara gwamnati a fara ta gwamnati na kirimin hukuma na al'umma to kadin aka fara gwamnati haka sannan ka fara zama ward da local government da state da jiha da kasa gaba da to da za a gyara kaga in aka ba mulki ga sarakuna gaskiya sun san kowa magana tsoro nan da yake yi suke don ba da bai taso ba
tattaunawa sanata Rochus Okurocha kenan da wakilin Muhammadu Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 da 60 sai kuma kilo hazubu 130 a matsakaicin zango. Ga masu raron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, babban majalisar malamai ta FCT Abuja Nigeria.
In ka dubi tarihin Nigeria, akwai wani wanda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa wato jamhuriyar kansa. Ana ce masa Baro, dan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa. Kenan kaga duk wanda suke cewa suna bukatar warewa kasar Sudan ta ishe su. Abun lura a lokacin da John Garang yake raye tun daga zamanin Umar har zuwa ainihin zamanin Sadiq al-Mahdi har zuwa zamanin Ahmad Umar al-Bashir an yi yaki akalla tsawon shekaru 21 yakin ba sa su a kasar Sudan. Dan kudancin Sudan suna bukatar a raba su da arewacin Sudan. To waɗanda aka kashe daga shekara ta 2011 bayan sun samu yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin ba sa.
Sunana Abdullah Bananna shugaban kungiyar jama'a to izalatin bid'a ko ita mutu sunna.
Ana raba kasa ne idan an ga cewa kasan nan zamar ba zai yiwu ba sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a dauki matakin cewa to wannan hadakar mu ko zaman mu ko tarayyar mu ba zai yiwu ba saboda dalilai da kaza da kaza. Ku ku dauki yankin ku mu dauki yankin mu amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala. Matakan da waɗansu sashi na wannan kungiyar kabilar suna IFOP suka dauka na kokarin cin zarafin yan arewa. To abin tambaya nan yan arewan su ne suka hana raba kasar ko yan arewan su suke mallakar kasan? In dai ba so ake yi a tashin hankali ba, babu dalilin da zaka kebe wasu jinsi ko wasu yanki kace su zaka yaka.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan abun a ce an bar yammuri abin da suke nema ne na kasar su ta Biafra, ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassa na Najeriya don kamar manyan gine-gine, kamfuna, masana'antu, shaguna da dai sauransu za su barsa nan ne ko kuma ya za su yi da su ne? Sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassa na Najeriya a can sabuwar kasar tasu idan an ba su ita din? Ba da bayan haka ya Najeriya za ta yi da yammurin nan da ke kirarin cewa ai su yammurin arewa ne? Sannan nan suka shi na aka haife su nan suka girma nan suka sani ba su san ko ina ba sai nan. Wannan na daga cikin abubuwan da zamu tattauna a shirin mu na yau tare da Nasiru Adamu Likaya wanda ya shirya muhawara tsakanin Nasiru Zaharuddin da Yushau Aliyu. Malamai bismillah.
Bangaren nan nasu na kudu maso gabas ai ba su ne ke da mai ba, bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohin su wanda ke da mai kudu maso gabas. Kuma idan ka dauki magana albarkatun kasa akwai abin da ake kira Benue Trough wanda irin gas din da yake kwanci a gurin ma ba maman fetur ba yafi na kasar Ukraine kusan yafi kowanne yawa ma a duniya a yanzu magana da ake ciki. To amma saboda irin tashin-tashina da tashin hankali da ake tayi a wannan bangare an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan. Kuma inda zaka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri ai ga makwabtan mu Chad da Niger kaga duk suna da mai kuma duk hanya ɗaya ce saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga Lake Chad inda yake jihar Borno aka gangaro zuwa su Gombe har zuwa Benue akwai mai.
Wannan su Zaharuddin kawo mu kuma wajen Yushau wata kila Yushau na ga yana neman yin magana. Shi idan aka ce mutanen Igbo su tafi ya nuna Najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na Yarbawa kenan?
A'a, ai zai zama kawai ita kasar Biafra. Idan ka dubi taswirar da aka zana tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su ba sa ciki, to za ta zama kamar wata kasar Gambia a cikin Senegal. Sai dai inda Gambia ta fi su shine tana da ruwa, su kuwa ba su da ruwa. To idan aka yi ba karamin rufe kansu za su yi ba saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hau, kuma duk sanda za su fita sai sun biya kudin tsallaka kasa zuwa kasa ko da yake yanda mutane suke dauka cewa idan aka ce su koma Biafra to za su koma Biafra amma saboda su ne za su zama kasa ta 16 a wato tarayyar Afirka ta Yamma ECOWAS to kaga dama ai wannan protocol na ECOWAS kowane dan kasar ECOWAS zai iya shiga kowace kasa ba sai da visa ba kamar yadda mutane a nan suke ganin ayin sun tafi sai sun yi visa za su shigo Nigeria to kaga su ne za su zama kasa ta 16 to shigowar su Nigeria din nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi a nan za a samu matsala kwarai da gaske ya za a yi ba dai za su iya daukar gini su tafi da shi ba kuma a can in sun koma din ma ba su da kasar da za ta ishe su tunda mutum miliyan 20 ko miliyan 30 za su koma inda mutum miliyan 9 ko 10 suke zauna a yanzu kaga akwai bala'i da yawa da zai faru
amma wannan nasu wata kila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibun arewa bane dan haka ko an yi biya fara za su ci gaba da zama a yankin ku yi shau baka ji kila
to ai sai mu je ta kokarin dai a dai dinka barakan saboda akwai ai Hausawa ƴan uwa na ƴan uwanka haihuwan Ibadan haihuwan Lagos haihuwan Oguta haihuwan Innewi duk akwai su amma babban maganar da ake ka dan tafi maganar referendum da ake a kasashe kwanan nan mun ga abin da ya kwashe tsakanin a Spain tsakanin Barcelona da yankin Spain mun ga yanda aka kare a hasali ma jiye nan ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye an dai dawo dai an zama kasa ɗaya ita zama irin wannan na tarayyan kullun za ta kaman zaman aure ne kullun za ta zo da irin nata lalura amma idan kullun ka gane waye ya zo da ita sannan kuma me ya kamata a yi abinda duk ake magana wannan yanki na arewa arzikin da ke cikin sa ba yankin da ke da arzikin da arewa ke da shi yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane bayan yawan mutane da hajikancin su na ukun su kuma da irin abinda suka dauka aikin gwamnatin mutanen arewa nawa ne wanda suka fi yawa aikin gwamnatin tarayya mutanen jihar Imo ne nawa ne duka mutanen jihar Imo saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin ƙuri'ar referendum din saka sha mamaki in ya muri zai raina kanshi saboda waɗanda ke amfana da Najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda Hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta sannan kuma abin da ya sa muka tsaya tsayin daka ita wannan ƙasa mai suna Najeriya ƙasa abin da take a ciki inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga lecture abinda ya dauko ne ana kiran shi Gongola Basin sannan sai Benue Tum wannan yanki da aka yi taswirar sa da irin arzikin da yake wuri akwai wani seismologist mutumin Morocco wanda muke aiki sai da yace ya taba ne yace Nigeria full a saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi waɗanda ya bayyana musu a ilimin su to kaga irin waɗannan abubuwa makaddan arewa ya dauka wai dan an ce ana kowaye zai mishi gorin Najeriya ya masa kasar sa ce bai isa ya kwace masa visa ba sannan kuma ita wannan Najeriya a yanda muke tafiya da ita dinnan mutanen arewa ne ya kamata su ba marada kunya a rike arziki saboda idan muka rike arziki mu za mu samu ayyukan yi ba mu samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kaman kana cikin tsakiyar Europe ne amma kai dan Jamus ne
yau wato malam Nasiru Zaharuddin kamar yadda shi Bishop ya faɗa wata kila ban san ko kuna da sabanin ra'ayi ba a wannan lokacin da kungiyar masu dillancin abinci zuwa kudu suka yajin aikin kai abinci sai wasu suka dinga zullewa cikin yan arewa suna kaiwa abincin kudu wasu ma sun yi kokari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin kudu saboda su samu riba ya nuna kenan yankin arewa na bukatar kudu a ta abubuwa da daman gaske
yankin arewa na bukatar kudu yankin kudu ma na bukatar arewa amma yana bukatar kudu idan babu cuta ba cutarwa to amma zaman da ake yanzu zaman da wato za a kama dan arewa a kashe shi a kudu ba wanda zai ce komai ba abinda za a yi ai shine babban abin da yake tayarwa da shugabannin arewa hankali saboda me saboda a nan arewa kowa zai saka ta wala ko daga ina kake amma su a can babu yanda za a dan arewa ya je ko yaushe cikin tsangoma yake ana korarsa ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayin sa na dan Najeriya ya zama wanda ake kira sa the classism ma a wannan gurin ba ma sakan class ba to wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa ana lallabawa a zauna tare da tura ta kai bango mutane suka fara fitowa suna cewa aiko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito kuma ana fada haka shine ka fara ganin mutanen suna ta fitowa kuma yanzu ana ta bada hakuri har Chief Emmanuel Ewanyawu ya fito yanzu ya ce mutanen Hausawa ko mutanen arewa da aka yi wata aji a kudu maso gabashin Najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kuɗi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare
wato malam Nasiru Zahiruddin abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamari shin Najeriya ina ne Najeriya yanzu misali suwaye ne suke imani da ci gaba da kasancewar kasar nan a matsayin ta na Najeriya mutanen jihohin arewa mai nisa ne mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa akwai kananan kabilu an basu a baya ko kuma mutanen yankin Yarbawa da wani lokaci ake cewa kasa ce ta ududuwa
to ai yadda da Najeriya ne yasa kaga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zaman sa a cikin kasar kuma su suna ganin saboda ita yanzu haka a Najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki gwamnati kusan ita take yin komai a kasar nan saboda haka suna ganin karɓar gwamnati mutumin su ya zama shugaban kasa shine zai sa su kuma yankunan su da mutanen su su samu wani abu ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya zamu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa shi baya ma suka yi ba ma ci gaba ba shi yasa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu kuma duk wannan wato tirzatar da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho shine kowa yake kokari ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki Najeriya nan to wannan shine abin da yasa kaga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kuhula yana cewa shi zai koma kaza shi kuma zai koma kasar su ko kuma su ne wane wanda da dubba wannan amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban Najeriya ba za ka ƙara jin ana maganar Biafra ba
gaishe kuma da mai tumana shi ne da ya rage mana wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattaunawa batun Twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar amma musamman zamu dubi kalamin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cin kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a Najeriya za su fahimta ko me yake nufi da wannan sannan su inyamari ashe ba su karu da tarihin demokradiyya na Najeriya ba musamman abin da ya faru tsakanin MK Abiola da Bashir Tofa a shekarun baya da suka wuce sai da kace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya da bakin sa Nasiru Zahiruddin da kuma Shah Aliyu ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington sai anjima
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
gwamnatin Amurka na tuntubar taliban kullu yomi yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga Afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba Joe Biden ya bayar na ranar 31 ga watan Agusta bayan da taliban ta kwace Afghanistan kasar Russia ta shiga sa ido kan wannan ƙasa da ke sashin kudu amma tare da takatsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma hadari wani binciken cikin gida da aka yi kan yan sandan da ke aiki a majalisar dokokin tarayyar Amurka ya wanke wani dan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan majalisar dokokin tarayyar Amurka ta Capitol
masu sauraro anan ne ka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya kafin mu sallama muna mika sakonnin ta azirin ga iyalan marigaya Alhaji Ayuba wazirin Gumel na rashin dansa Alhaji Bello Ayuba malam na gaya wanda Allah ya rasuwa a jiya Litinin ubangiji Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin Ibrahim Kalma Sigarba da yake na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Assalamu alaikum.